الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وآل بيته الطيبين الطاهرين، وصحابته الأكرمين والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. يوم بركة مدى هدواء دا أولا لوكة شيميان بركة ودى إن شاء الله زام قبات دا كراتو cikin wannan littafi mai albarka na Umdatul Ahkam. Wannan shine zaman mu na biyar a cikin karatun littafi, wanda littafi ne kamar yadda aka ji littafi ne mai albarka wanda yake kunshe da wato hadisai na fiqhu, hadisai na fiqhu wanda suke warware mas'aloli na fiqhu mafiya yawa, kuma hadisai ne wanda Bukhari da Muslim duka suka yi ittifaki akan wato ingancin su. A karatun mu na a zaman mu na hudu mun tsaya ne kan hadisi na 14 ko na 15 ne anan a liskar da ke hannuna. Yanzu kuma insha Allah za mu shiga hadisi na 16. من التافين إكتشاف بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. متفق عليه. وأنا حديث أنكر مشرق أبو قتادة الأنصاري sahaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan Abu Qatada yau na manta ban fadi kwanan wata yau da muke ciki ba, ina jin yau muna 28 ga watan Juma'a al-Akhira shekara ta 1441 bayan hijirar shugaba Ali sallallahu alaihi wasallam, daidai da 23 ga watan Fabrairu shekara ta 2020 miladiya. Abu Qatada al-Ansari ainihin sunansa shine Al-Haris, wasu malaman tarihi kuma suna kiransa Amru dan Nu'man dan Rubi'i ko dan Rubi'i, dan Baldamata As-Sulami, ɗaya daga cikin manyan mayakan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ya halarci yakin Uhud, amma an yi sabani game da cewa shin ya halarci Badar ko bai halarta ba. Kuma wannan sahabi ya rasu ne a shekara ta 54 bayan hijirar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wasu malaman tarihin kuma suka ce shekara ta 38, amma dai kaulin farko din shi ne fi inganci cewa ya rasu ne a shekara ta 54. To daga gare shi aka rawaito wannan hadisin, kuma mutumin Madina ne. Yace annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kal cewa mazala zira da amincin Allah tabbata gare shi, yace la yumsikanna ahadukum zakarahu bi yaminihi, kada dayan ku ya rike wato a gabansa, ya rike al'aurarsa da hannunsa na dama, wa huwa yabulu, alhali shi yana fitsari, wato yayin da mutum zai fitsari kada ya rike al'aurarsa da hannunsa na dama, wala yatamassah min al-khala'i bi yaminihi, kada kuma ya katse daga wato ban gida, in mutum yayi to kada ya katse da hannunsa na dama, wala ya tanaffas fil ina'i, kada kuma mutum yayi numfashi a cikin ƙwaryan shan ruwa, yayin da mutum yake shan ruwa kada yayi numfashi a cikin ƙwaryar. Mawdu'in hadisin wato bigiran da hadisin ke magana akai shine sanar da mutane wato halaye na ƙwarai. A a cikin wannan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana mukallafai wato ba daga daga cikin al'ummar sa kada su kusantar da hannayen su na dama zuwa ga wajen kazanta kuma kada ɗayan su ya bata wa ɗayan sa abin shan sa ta hanyar yin numfashi a ciki fiqhin hadisin kuma mafiya yawan malamai malaman fiqhi sun dauki waɗannan hani guda uku da aka yi a cikin wannan hadisin a matsayin wato hani ne ta fuskar wato tsafta da kuma koyar da al'umma ladabi amma al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani ya haka ito a cikin littafin sa wato Fathul Bari cewa mutanen Dawudin Zahiri wato ƴan mazhabin Zahiriyya sun dafa akan cewa waɗannan abubuwan duka guda uku haramun ne ba wai kawai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ne dan a kiyaye ta fuskar wato tsafta da kuma ladabi ba a'a haramtawa ba kawai gaba ɗaya akai su a ganin su kuma su sun dafa akan cewa da mutum zai amfani da dama din da damar sa ya katse ba haya ko wani abu haka ya wanke da hannun dama to wannan tsarkin bai yi ba su a gun su ba za a yi ibada da shi ba su a wajen su ƴan mazhabin Zahiriyya kenan kuma haramci cikin taba mutum kada ke taba azzakarin sa da hannun sa na dama to malamai suka ce muƙayyadi ne da iya abin da ya shafi bawali amma mutum wanka yake yi dan hannun sa ya taba nan ba za ce ya aikata haramci ba dalili cewa mafifici shine mutum in dai har zai kai hannun sa waje dan al'aura to ya zama hannun hagu ne ba dama ba to wannan kenan في حديثنا شابكوي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما ليعذباني وما يعذباني في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة فأخذ جريدة رطبة كورطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة فقالوا لم فعلت هذا يا رسول الله فقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبس متفق عليه وانا حديث انكر مجتا حنير سيدنا عبد الله بن عباس الله يدرشي وانا وانا عبد الله بن عباس انا انبقى من زال الله صلى الله عليه وسلم لي دما هيفن سدما هيفن من زال الله صلى الله عليه وسلم baban su guda baban su da kuma shi ma yana daga cikin ahlul baiti shine kuma kakan wato sarakunan Banul Abbas wanda sun dade suna mulkin daular musulunci shine Abdullahi dan Abbas dan Abdul Muttalib dan Hashim Al Hashim an haife shi kafin hijirar Annabi sallallahu alaihi wasallam da shekara uku an ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ga babban sa cewa matar ka Ummul Fadli tana da ciki tun fa shi bai san ba da cikin ba Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa tana da ciki kuma namiji za ta haifa idan ta haife shi ka kawo min shi da aka kawo shi gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce madalla da abul khulafai baban halifofi kaga tun kafin ma tun yana jariri Allah ya sanar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wannan yaron in ya girma zai haifi ƴaƴa to a cikin jikanin sa za a samu wanda za su zama sunni halifofin musulunci tsawon shekaru kaga wannan yana daga cikin irin ilimin gaibu wanda Allah madaukakin sarki ya sanar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a kuma bayan haka wato har Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya shekarun sa ba su wuce kamar 13 ko 14 ba amma duk da haka ya ruwaito abubuwa da yawa wanda kai tsaye ya ruwaita daga Annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya to sai ya kama bin sahabbai shi wannan sahabi Abdullahi dan Abbas sai ya kama bin sahabbai yana ta tambaye su ilman da suka karbo daga gun Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kuka ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kaza ya kuka ga yayi kaza me ka sani game da Annabi sallallahu alaihi wasallam
haka da haka da aka ci gashi ya tare ilimi dama kuma wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya riki ya dafa kansa ya masa addu'a yace yana cewa Allahumma Allahumma allimhu ta'wil wa faqihu fid din ya Allah ka sanar da shi fassara fassari kuma kai bashi fahimta cikin addini saboda haka sai yayin girman sa zamanin halifan sa sai na Umar duka har a sannan shekarun sa ba su wuce kamar ba su kai 20 ba amma idan sai na Umar zai shawara da manyan sahabbai sai ya kira shi har wani daga cikin su yi cewa ya amirul mu'minin ya kake kiran yaro karami wanda bai fi san ƴaƴanmu da jikanin mu ba kana kiran shi kuma a cikin mu sai ya ce wannan yaron da kuke gani ba yaro bane a ido ne kuke ganin sa yaro amma barin nuna muku cewa ba yaro bane sai ya ce me kuka fahimta game da idza ja'a nasrullahi sai wannan ya ce shi abin da ya fahimta ubangiji yana umarta annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma al'umma cewa ayi istighfari ayi tahmidi kaza 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 duk sai na Umar ya kewaye sai ji me ya fahimta su sannan sai ya ce wa Abdullahi dan Abbas kai kuma me ka fahimta game da wannan surar sai ya ce wannan surar ubangiji yana sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ajalin sa ya kusa abin da na fahimta kenan sai na Umar ya ce wallahi na rantsi da Allah ni ma ban fahimci abin da ya fi naka ba ni ma abin da na fahimta kenan yace to wato shi yasa wannan yaron kuka ga haka ba yaro bane Abdullahi dan Abbas kenan an ce wato lokacin da ya girma lokacin bayan girman sa da ya ilimin sa ya bunƙasa sai da ya zama duk cikin sahabbai a sannan din ba mai ilimin sa duk cikin sahabbai iya sahabban da ke da rai a wannan lokacin sai da ya zama ba mai ilimin sa domin ya kasance wato akan zo a dauki ilimin tafsiri a gunsa aka zo a dauki ilimin zallan ilimin hadisi a gunsa aka zo a dauki ilimin fiqhu a gunsa aka zo ta sauran ilimai irin su waƙoƙin larabawa da sauran abubuwa duka aka zo a dauka a gunsa sai dai fa a samu mai shela saboda mutane sun cika dankam ake cika kofar gidansa ya ce waɗanda suka zo don ilimin alqur'ani da yadda ake karanta alqur'ani su shigo su cika gauri sun zo in ya gaba da su sai a ce to masu neman ilimin fiqhu su zo sai wasu ta shigo a cikin zauransa in ya sallame su sai a ce to masu neman kuma tarihin musulunci da tarihin yaƙe-yaƙen annabi sallallahu alaihi wasallam su shigo in sun tafi sai a ce to masu neman ilimin kuma waƙe-waƙen larabawa da sauransu harshen larabci su ma su shigo ya tara ana kiran su dama hibrul umma ko habrul umma malamin al'umma to haka rumbu ne na ilimi kwarai da gaske Abdullahi dan Abbas annabi sallallahu alaihi wasallam yana ce masa tarjumanul qur'an kin yana dan yaro din ba mafassarin alqur'ani to daga gare shi aka ruwaito wannan hadisi yake cewa marra annabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi qabraini annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce ta kusa da wasu kaburbura guda biyu wannan hadisin shine wanda rannan na yawwa na ga muku shi daka yawwa rannan muka yi karatun ashmawi ko yawwa annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce ta kusa da kaburbura guda biyu fa kala sai ya ce innahuma la yu'azzibani haqiqa waɗannan kaburburan ana yi musu azaba wa ma yu'azzibani fi kabirin amma fa ba wai ana musu azaba ne cikin wani babban abu ba ma'ana ba wai babban abu ne wanda yake da wahalar aikatawa ba amma ahaduma amma ɗayan cikin su fukana la yastatiru min albawl ya kasance baya sitircewa daga bawali wa amal akharu shi ko ɗayan yace fakana yamshi bin namima ya kasance yana yawo ne da annamimanci annamimi ne fa akhadha jaridatan ra'batan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki wato tankar dabino danya fa shakkaha nisfaini sai ya tsaga ta tsagi biyu nisfu tsagi dai kenan nisfaini kuma tsagi biyu fa garaza fi kulli qabrin wahidatan sai ya soka kwaya daya a kowanne kabari fa qalu sai sahabbai suka ce
لما فعلت هذا يا رسول الله دمي كعيكه هكا كعيكه wannan ya maikin Allah fa kana sai ce la'allahu yukhaffifu anhuma ma lam yayi basa yace la'allah za a saukaka musu azaba mutakar bi bushi ba kafin ya bushi kenan mutafaqun alaihi hadisi ne da aka dawo kansa wannan hadisin yana karantar da mu wato wajabcin kiyayewa daga bawali ba dai bane ba dai bane mutum ya rika tafiya da wasu tufafi gona wai saboda kayan gona ne shikenan mutum in yayi bawali ba ruwansa ba zai tsarki ba wai in ya dawo gida sai ya kwabe sannan ya sallah to ai ba daidai bane kuma matsayin ka na baligi ka rika zama a cikin rashin tsarki wannan mintunan ko a wannan da zaka yi a gona ba tsarki din kuma ba daidai bane yawa ba daidai bane saboda haka a daina yin haka mutum ya rika tafiya da ruwa duk inda zai je ya fi masa ko gonar ce ka tafi da dan ruwanka a galan in irin wannan ta kama sai kai tsarkin ka kai bawalin ka kai tsarkin ka in ba haya ne ma ka wanke ga ruwa nan in ya kama ka sha ma kaga zaka sha yawa kuma lallai cewa a hadisi yana karanta da mu cewa lallai mutum yin sake cikin wannan yana janyo mutum azabar kabari kuma ya zo a cikin wani hadisi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa mafi yawan azabar kabari fawali ne ke janyo ta rashin kula da tsarkin bawali yawa saboda haka lallai ne mutum in dai ba ko wanda kokonto ya aure shi ba da tsaji al'amar ko bawali ya tsugo a cikin tufafinka ya ka wanki wannan hadisin yana karantar da mu abubuwa da yawa abu na farko yana tabbatar da cewa lallai akwai azabar kabari kuma wannan shine mazhabin ahlus sunna wal jamaa baki daya yawa nan ce ahlus sunna wal jamaa na sha fada nan ana nufin duk wanda ya yarda khalifancin sayyidina Abubakar da Umar da Usman da sayyidina Ali duk wanda dai ba bangaren shi a yake ba ba mu'tazalanci yake ba kuma kharijanci yake ba to wannan shine ahlus sunna wal jamaa yawa nace ahlus sunna wal jamaa kuma ana nufin malaman alqur'ani malaman fiqhu malaman hadisi sannan da wato ahlut tasawuf malaman sufai duk suna ciki na duba wannan akwai wani littafi itiqadu ahli sunna wal jamaa na imam lalkai ko lalkai bi ya kawo wadannan a ciki yawa mu'tazilawa su ne kawai suke musu azabar kabari amma an samu wani karkataccen malami ma a Kano wannan mai zagin sahabba shi ma yana musu cewa wai bai yadda akwai azabar kabari ba wanda kuma in bai kiyaye bakinsa ba to ƙarshen sai ya haɗu da ita Allah ya kiyaye mu abu na biyu yana wannan hadisin yana karantar da mu ko za mu tira daga ya mu iya tira daga cikin hadisin cewa lallai azabar kabari mafi yawanta ana yi ne saboda bawali da kuma annabimanci menene annabimanci annabimanci shine ɗaukar magana daga nan ka kai can da niyyar haddasa sharri yawa amma akwai abin da ba annabimanci ba misali kaga mutum yana nema ya aikata wani abu na ba daidai ba amma kai ba za ka iya masa magana ba kana jin tsoron yi masa magana ko mu kana ganin baka isa kai masa magana ba amma ka san cewa wani zai iya tsawatar masa to za ka iya zuwa ka je ka gaya wa wannan dan ya tsawatar masa wannan ba annabimanci ba ne mutum ne ya zo misali ana kokarin kulla harkar aure da shi amma ka san cewa wannan mutumin misali yana da sake a addini ko baya sallah ko wani abu dai irin wannan to kai tsaye za ka iya zuwa ka je ka faɗa cewa wannan mutumin fa da kuke nema ku ba shi aure to fa baya sallah to wannan ba annabimanci kai ba to haka nan mutum ne wanda kai ka san shi maha'inci ne mayaudari ne sai ka gan shi an zo ana haɗa ana kulla wato hada-hadar kasuwanci ko wani abu za a ba shi amanar dukiyar mutane ko wani abu to nan ma sai ka je ka faɗi gaskiya abin da ka sani game da shi to wannan ma ba annabimanci kai ba
kuma mutum biyu ne abokanka ne duka wannan abokinka ne wannan abokinka ne amma ba sa shiri da juna sun bata ba sa magana sai ka je gun na farko kace a annan kuwa wani muna zance nace zan taho wajen ka kice ina ganka da Allah an gaishe ka wannan ya ce a gaishe ni kuwa shi da ba ma magana da shi kace a ai shi bai dauki abin da zafi ba kai ka dauka da zafi shi kullum ma so yake ku shirya a to shikenan ni ma kace ina gaishe shi don ka zo shi wannan na barkon dama bai fada ba kace ya fara to sai kace sai kace masa ai mun gaisa ko da wani sannan wallahi ya fada alkhairi sosai a kanka kuma ya ce ma in ce yana gaishe ka to kaga daga nan da haka tsakanin ƙarya da gaskiya sai ya zama ka shirya tsakaninsu sun dawo sun haɗe to wannan ba annabimanci ba yawa shi ma wannan lada ma za ka samu sannan abu na gaba shi ne wannan hadisi yana nuna mana lallai bawali najasa ce mai girma lallai mu kula mu kiyaye daga ƙazantar nan ta bawali sannan hadisi yana karantar da mu wannan wato tsoka a tankar dabino ɗanya a kan kabari wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi to ba a rutsuro daga wani daga cikin sahabbai yin haka ba bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi to babu wani daga cikin sahabbai wanda ya yi haka dan koyi da shi wannan kamar khususiya ce tasa shi kadai yawwa khasun bir rasul sallallahu alaihi wasallam yawwa wasu daga cikin malamai sun dafa kan cewa bisa wannan dalilin za a iya yin karatun alkur'ani yana amfanar da mamaci wasu sun fahimci cewa wannan abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya soka kan kaburburan yayi ne za su samu saukin azaba ne saboda tasbihin da wannan ganyen dabinan zai yi tunda ai wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi kowane abu yana yin tasbihi da godiyar ubangiji yawa babu suwak za mu shiga babin da ke magana akan muhimmancin yin aswaki an abi hurairata radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam qala laula an ashqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salati mutafaqun alayhi wala hadith kan karbo shi daga sayyidina abdurrahman bin sakhr wanda aka sanin sa da abu huraira yace shi kuma daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace laula an ashqa ala ummati ba dan kar in tsananta bisa al'ummata ba da amartuhum bisiwaki wallahi da na umarce su da yin aswaki inda kulli salatin a wajen kowace sallah mutafaqun alayhi hadisi ne da aka hado kansa wannan hadisin yana magana ne akan hukuncin yin aswaki kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance saboda wato tausayin al'umma ne ya sa bai umarci su da bai umarci al'umma da yin hakan ba amma aswaki abu ne mai muhimmanci a cikin addini a cikin wannan hadisin ne ahlul usul wato malaman usul suka riki cewa umarni ne na wajibi duk da cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laula din kwarai da gaske amma sai dai Annabi sallallahu alaihi wasallam bi ananta bai faɗa mane saboda tausayawa al'ummarsa kuma wannan daga wannan za a riki irin tausayi na Annabi sallallahu alaihi wasallam don akwai wanda ma yake tambayar Annabi sallallahu alaihi wasallam game da aikin hajji Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa aikin hajji sai wani yake cewa fi kulli amin ya rasulullah sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kyale shi wai a kowace shekara ne zamu rika yi amma aikin Allah Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kyale shi sai da yake maimaitawa Annabi sallallahu alaihi wasallam bai kula shi ba san sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce law qultuha la wajabat wallahi da na ce masa da ta wajabtu da ubangiji ya wajabtawa al'umma to duk kaga wannan saboda tausayi ne irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan wannan za mu riƙe wato muhimmancin ko kuma ƙarfin sunnar yin aswaki domin ya kusata Annabi sallallahu alaihi wasallam ya wajabta ta akan al'umma ba dan yana tsoron kare takurawa al'ummar ko kai ya tsananta a kansu ba. Kuma guraren da addini yake umarta da yin asuwaki shine yayin sallah da wajen alola da yayin karatun alqur'ani, domin in kai asuwaki kai karatun alqur'ani akwai ninkin lada da mutum yake samu. Wasu malaman sun ce ya kai wajen ninki 70 na lada fiye da wanda bai yi asuwaki ba. To haka nan yayin da ka farka daga bacci, haka nan yayin da mutum ya ji bakinsa ya canza, yanayin da tsaron bakinsa ya canza. Waɗannan shine guraren da aka sunnanta yin asuwaki. To guraren ku da ba waɗannan ba, to shi ko musahabi ne mutum ne. Malaman musulunci duka sun haɗa akan cewa yin asuwaki sunna ne, in banda Dawud Zahiri shi ya ce wajibi ne a gunsa. Ibn Hazm a cikin Al-Muhalla wani littafinsa shi kuma ya ce sunna ne, shi ma yana da cikin malaman Zahiriya. Hakan nan a cikin wannan hadisin za a rikicewa wato sunnancin yin azumi bayan zawali game yin azumi, domin a ruwaito daga wani sahabi Amir bin Rabi'a, Abu Dawud ya ruwaito da Tirmidhi kuma sun hassana hadisin. Wannan sahabi Amir bin Rabi'a yana cewa ra'aitu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mala usi yastaqu sa'iman, yace na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fiye da yadda zan iya kidayawa na gan shi yana aswaki alhali yana azumi. Idan mutum yana azumin an so an fi so yayi aswakin da bushasshen abu ba da danye ba, saboda ɗanɗano, kada ɗanɗano ya abunan nan sahihi. An Huzaifa bin al-Yaman radiyallahu anhu qal kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-layli yashusu fahu bisiwak. Muttafaqun alayhi. Wannan hadisi an karɓo shi daga sayyidina Huzaifa bin al-Yaman sahibu sirri rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kenan. Wannan Huzaifa sahabi ne kasan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da iya zama yake da jama'a, kowanne sahabi da abin da aka keɓance shi da shi. To shi wannan Huzaifa bin al-Yaman annabi sallallahu alaihi wasallam ya keɓance shi da sirri, yakan gaya masa abubuwa da yawa na sirri wanda bai gaya wa sauran sahabbai ba. Kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa sunayen munafikai, duk waɗanda suke wannan munafiki ne, wannan munafiki ne, wannan munafiki ne. To Huzaifa ya san su. Bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya, sai Umar yakan zo ya tambaye shi ya ce Huzaifa ina ko ina cikin waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya lissafa maka? Huzaifa sai ya yi shiru, sai da Umar sai ya ƙara tsorata. kwana kaɗan sai ya sake dawowa, har da wata rana Huzaifa ya ce masa ba ka ciki, amma bayan kai babu wanda zai sake min tambayan an samar a kan wannan. To daga nan sai da Umar sai ya tsiri, duk inda in an kawo gawa mutum ya mutu za a sallace shi. Sai da Umar sai ya leƙa ya ga akwai Huzaifa a wajen. Idan Huzaifa ya zo gun sallar wannan gawa, to sai da Umar ya san ba munafiki ba ne, sai ya sallace shi. Amma in ya duba ya duba bai ga Huzaifa ba, zai ce a ku sallace shi. Huzaifa bin al-Yaman sahabi ne shi mai ilimi kwarai da gaske, yana da cikin sahabban Madina, ana kiran shi sahibu sirri. Ya rasu a shekara ta 36 bayan hijirar annabi alayhi salatu wassalam. Daga gare shi aka rawaito wannan hadisi yana cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, manzo Allah jira da mace Allah tabbata a gare shi ya kasance idza qama min al-layli, idan ya tashi da daddare yashusu fahu bisiwaki, yana wanke bakinsa da asuwaki. Kaga wannan shi ma yana nuna mana cewa damuwar da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi da tsafta kwarai da gaske. Kuma wannan yana nuna mana cewa lallai idan mutum ya kwanta bacci, bakinsa yakan canza, launin bakinsa yakan canza saboda yanayin abin nan bacci, saboda wato tururin da ke fitowa daga cikin ciki, tururin cikin ciki yana fitowa ta baki, yana fita ta baki ta hanci. To wannan ne yakan canzawa baki yanayin abunan ɗinsa, ɗanɗanansa. Kuma daga hadisin za mu riƙi sunnancin da yin aswaki bayan mutum ya tashi daga bacci. An Aisha radiyallahu anha qalat,
دخل عبد الرحمن بن ابي بكر رضي الله عنهما على النبي صلى الله عليه وسلم وانا مسندته الى صدري وما عبد الرحمن سواك رقب يستن به فابده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره فاخذت السواك فقضمته فطيبته ثم دفعته الى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به فما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا احسن منه فما عدا ان فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده او اصبعه ثم قال في الرفيق الاعلى ثلاثا ثم قضى وكانت تقول مات بين هاكنتي وذاكنتي وفي لفظ فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يهم السواك فقلت آخذه لك فأشار برأسه عن نعم هذا لفظ البخاري ولمسلم النحو وانا حديث آخر وشدق سيدة عائشة ورمؤمني رضي الله عنها قالت تجي دخل عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما عبد الرحمن dan sayyidina Abu Bakar wato yayanta kenan ko kuma kaninta kai yayanta ne Abd al-Rahman dan sayyidina Abu Bakar yayanta ne ore daga sai yayanta ne yace ya shigo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a jinyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta karshe a rana ta karshe wace yayi a nan duniya wannan hadisi yana daga cikin hadisan da ke nuna girman matsayin nana Aisha radiyallahu anha وانا مسندته الى صدري تتي على حالي ني نا كركتر ده النبي صلى الله عليه وسلم زوا ga kirjina a matsayin kamar barar lafiya haka yana jinya matarsa ta dan kwantar da shi haka a jikinta to kamar haka ne kuma abdurrahman siwakun ratabun tarad abdurrahman din akwai aswaki danye yaskandu bihi yana goge baki da shi fa abaddahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fasaruhu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bi shi da kallo fa khasru siwak sai na karba aswakin daga gun Abdurrahman din fa qadamtu sai na tattauna shi fa tayyamtu sai na danyaka shi wato na dadada shi kuma dafa'tuhu ila annabi sallallahu alaihi wasallam sannan sai na bayar da shi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa sannabi sai aswaki da shi fa ma ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama istanna istinaran ban taba ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi aswaki wanda ahsana minhu yafi wannan kyawu ba kama ada an faraga rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace annabi sallallahu alaihi wasallam bi gama wannan yana gama wannan yace rafa'a yadahu sai ya daga hannunsa au asba'ahu ko kuma ya daga yatsansa zuwa sama sun makara sai yace fir rafiqil a'la zuwa ga wato karafka madaukakiya ko kuma zuwa ga jama'a madaukaka annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya fadi wannan sau uku an ce kamar ubangijinsa ne ya tambaye shi me yake so zama a nan duniya ko kuwa tafiya sai ya ce fir rafiqil a'la wato ya zabi karafka madaukakiya wato cikin jama'a madaukaka cikin annabawa kenan da manzanni sura rafiqul a'la din kuma qada sannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya cika wa kanat taqulu ta kasance nana Aisha radiyallahu anha tana cewa mata annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasuli baina haqinati wa zaqinati wato tsakanin ciki na da kuma haƙar abin haɓata yana kwance kamar ya dora kansa akan cinyarta daidai sandar ransa ya fita wa fi lafzin a cikin wani lafazin kuma fara'aituhu yanzuru ilayhi sai naga annabi sallallahu alaihi wasallam yana kallon Abdurrahman din wa araftu annahu yuhibbu siwaka kuma na san cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana son aswaki fa qultu sai nace akhuzuhu laka ko in karbo maka ne fa ashara bi rasi annam sai ishara da kayinsa cewa i هذا لفظ البخاري وانا لفظ البخاري ولا مسلم نحوه كما مسلم ما ينادى شيئا غير وانا لفظ الحديث وانا duka wannan hadisin yana nuna mana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana son aswaki soyayya mai tsanani tsakanin shi da aswaki don haka ne yayin da yaga Abdurrahman bin Abu Bakr yana aswaki da shi Abdurrahman da Abu Bakr ya shigo ne tunda gidan kanwarsa ne wato ya shigo ne a gidan kanwarsa inda Annabi sallallahu alaihi wasallam ke kwance tunda matar Annabi sallallahu alaihi wasallam Aisha Muharramarsa ce eh sai yasa ya shigo kai tsaye to ya shigo ne sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ganshi da aswakin sai ya bi shi da kallo a lokacin jinya ta yi tsananin da baya iya magana sallallahu alaihi wasallam Na Aisha kuma saboda ta san soyayyar da ke tsakanin Annabi sallallahu alaihi wasallam da aswaki sai ta tambaye shi ko yana so ne sai da ya nuna hakan to sannan sai ta karbo da karbo kuma ta kara taunawa sannan ta danya tashi da yawun bakinta sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya sa a bakinsa ya aswaki kuma da shi kaga wannan duka yana nuna mana tsarkin Nana Aisha radiyallahu anha da kuma girman matsayinta a gun Annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin haila yau abu na farko dai yana nuna mana sunnar danyata wato baki da aswaki sannan yana nuna mana halaccin yin aswaki da aswakin wani sannan yana nuna mana halaccin wato gyarawa wani aswaki don yayi amfani da shi sannan kuma yana nuna mana ila yau falalar yin aswaki mun duba cewa dai a sunnonin Annabi sallallahu alaihi wasallam aswaki ita ce sunna ta ƙarshe wace ya aikata a nan duniya kuma abu na biyar kuma na ƙarshe yana nuna mana falalar Nana Aisha radiyallahu anha cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu alhali yana jingine a cikinta sannan kuma yawun bakinta ya shiga cikin bakinsa tunda idan su danyata aswakin da yawun bakinta sannan ta bashi kuma ya amfani da shi a ƙarshen mintinsa na ƙarshe na duniya da yayi a duniya kaga wannan yana nuna wannan masu kin makiyana na Aisha wato rafidawa su sai sai da zasu kenan ko su mutu ko su rai ana Aisha dai ta riga ta yi gaba dan a cikin mata yi in banda na Fatima babu kamarta babu in banda na Fatima sai na Khadija su ne kawai suka fita ana bi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu kan أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك رطب قال وطرف السواك على لسانه وهو يقول والسواك في فيه كأنه يتهوأ متفق عليه وانا حديث أنكر وشجع أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أبو موسى الأشعري سننسى عبد الله بن قيس جنادة شمتها من يمن واتو ash'arawa kuma ya zo ne ya musulunta a wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam a shekarar da aka dawo daga yakin Khaybara kuma mutumin Yemen ne kamar yadda na faɗa kuma yana daga cikin sahabbai masu ilimi kwarai da gaske dan Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan tsaya ya saurari karatunsa wata rana da daddare yana karatu yana tilawar alqur'ani malam yana sallah Annabi sallallahu alaihi wasallam ya saurare shi da safi Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce masa jiya ai na tsaya na saurari karatun ka kada da murya daga otitan mizmaran min mazamiri ali daud yace an baka murya mai zaki irin muryar nan ta Annabi daud alaihi salam haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa ita ya rasulullahi da na san kana ji na ai yace da na ƙara kwankwashe maka karatu ka ji ya rasulullahi Abu Musa al-Ash'ari. Kwarai da gaske. Yana da falala mai yawa kwarai da gaske kuma ya rasu ne a shekara ta 42 bayan hijirar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Zamanin sayyidina Umar ya taba yin gwamna a garin Kufa. Zamanin sayyidina Umar shi wannan sahabi mai daraja. Daga gare shi aka rawaito wannan hadisi yake cewa ataitu annabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yastaku. Na zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam alhali shi yana yin aswaki biswaki na raqabin da wani aswaki danyi qala yace wa tarafu siwaki gefan aswakin ala lisanihi yana kan harshen sa kaga kenan ashe yana nuna mana in ka zo yin aswaki ma har harshe sai ka goge wa huwa yaqulu Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa
haka yayin da yake yin aswakin wasiwaku fi fihi aswakin yana cikin bakin sa ka annahu yatahawwa kamar cewa shi yana numfashi kamar irin hankoro haka kamar namiyin amai wannan duka yana nuna mana irin yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake wato tsananin damuwa da yin aswaki da kuma yadda nan sunan mai damu da yin tsafta kwarai da gaske babul mashi alal khuffaini lokaci ko to alhamdulillah ina ganin sai mu na'am na'am to alhamdulillah akwai tambaya akwai tambaya a cikin karatun nan namu ko a cikin wani abu dai na'am na'am wace kalma kenan hawa ne bra ka waje magi kore ki shi je magi da dare ne fa gani ko na'am dil aqabi ai mun mujjade da wuce gun ko eh lil aqabi kamar wato a aqab diga dugai kenan wailul lil aqabi minan nar azaba ta tabi daga duga dugai daga wuta abinda ake nufi anan duga dugan da ba a wanke sun an zo yin alola wanda baya kula da wanke duga dugan sa da cudan yesu ya zama ruwa ya shiga sosai saboda ka san shi ai gu ne da kaushi yake yawan abin nan duga dugi ka gu ne da bawu ya yi kaushi gu ne wanda yake tara dauda in ba mutum yayi da gaske ba ne yana da faso a gun ko kaushi mai yawa kaga gun ba zai samu cikakken abin nan ba yawo ya daga hannunsa ko ya kansa dai rawin hadisi ne kaji irin wannan rawin ne wanda ya ruwaito hadisi a cikin tabi'ai da sauran ruwaito hadisi wanda kila wani yayi ko kwanto na na'am 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 eh da wato abinda malamin yake tambaya mutum ne ya rasu ya bar mace da ciki bayan ya rasu da kwana biyu ko sai ta wannan mace zai ta haifi ɗaya mace idan kuma ƴar da aka haife ta bata wuni ba ita ma sai ta rasu ta yi wannan ƴar tunda har ta rayu har zuwa wannan lokacin tana da gado tana da gadon ubanta idan zo raba gadon uban dole a fidda nata sannan ita din kuma ta gaji ubanta ita ma za a gaje tunda ta rasu yawwa idan ma sai a sake raba gadon ta kuma masu cin gadon ƴar ita uwarta ta dai tana daga ciki ita uwarta za ta ci gadon ta warai da gaske sannan kuma ƴan uwanta idan akwai wato iyayen uban suna nan a raye za su ci gadon ta musamman ma bangaren maza sai warai da gaske za su ci gadon ta mafi kusancin da namiji mafi kusanci da ita zai ci gado musamman ma shi kaka idan uba baya nan to kaka yakan zama a matsayin uba ko da kaka na nawa ne kuwa haka nan idan babu ɗa namiji shi ma jika namiji yakan shigo ya yi gado tare da iyayensa mata misali kamar a ce mutum ya mutu sai ya zama duk ƴaƴansa mata ne amma yana da wani jika shi kuma wannan jikansa ne na ɗa namiji wanda mutum ne misali yana da rai sai ɗansa namiji ya rasu ya riga shi rasu amma ya bar ɗa namiji shi ma to idan wannan mutumin ya rasu kaga zai zama ya bar jika kenan namiji da kuma ƴaƴansa duk mata ne to wannan jika namijin zai shigo ya zo ya gado tare da su koda ko jikan inda ya namiji ne zai shigo ya zo ya gado tare da kannan ubansa mata ko kannan ubansa ko yayin ubansa kai ko kakanin ubansa ne zai shigo ya gado tare da su tare da su Allahu akbar kuma da fadu sannan sai na bada shi sai na mika shi ko na bada shi Allahu akbar Allah ya kara mana fahimta wanda muka karanta bibiya Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mana insha Allah idan Allah ya kai mu rana mai rana ita yau za mu shiga babin da zai magana akan wato shafa akan kuffi shi ma wani abu ne da Allah madaukakin sarki ya umarci ya yake banci wannan al'ummar ta mu amman da al'ummar musulunci babu al'ummar da suke yin shafa akan kuffi to insha Allah rana ita yau za mu ji menene kuffi ya ake yin shafa a kansa me hukuncin yin shafa a kansa da dai sauran abubuwan da suka danganci wannan yawa kuma tambaye da aka dade ana yi akan yin shafa akan safa wato duk za mu ji yaya abin yake insha Allah Allah ya tsare mu wala muna addu'a sallallahu alaihi wasallam